الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shine ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin Juma'a nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan rana ta Alhamis wanda yau biyu ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 wanda kuma ya dace da 19 ga watan biyu miladiya 2026 muna cikin wannan sura suratul qamar jiya an karanta wannan aya ta 41 zuwa ta 46 sai dai bamu samu karanta abin da yake cikin tafsiri ba to shi yasa zamu karanta kafin mu ji ayoyin mu na yau yace thumma zakara ta'ala qissata ali fir'aun sannan Allah subhanahu wataala sai ya ambace kissan mutanen fir'auna ma'ana fir'auna da mutanansa magana sai ce wa laqad jaa ali fir'auna an-nudhur shine yace qaumahu ma'ahu wato mutanen fir'auna su da shi to gargadi ya je masu shine al-inzar ala lisani Musa wa Harun masu tafsiri indai irin buguna ne su gyara wa Harun sai aka yi kuskuren rubutu aka rubuta wa Rahawun wa Harun sai a gyara falam yu'minu basi imani ba bal a'a kadzabu bi ayatina kulliha sai su ƙaryata ayoyin mu gabaki ɗayan su ayat 90 lati utiha Musa sune wannan 7-9 ayatis wato sune 9 wanda aka baiwa annabi Musa fa akhadnahum bil azabi sai muka damke su da azaba akhadha azizin damka irin tamabuwayi shine kawai mai tsananin karfi shine Allah subhanahu wataala muqtadir mai ikon zartawa qadirun mai cikakken iko wanda la yu'jizuhu shay babu abinda zai gajiyar da shi thumma iltafata ta'ala bil khitab sannan Allah sai ya fuskantar da magana ila hadhil umma zuwa ga wannan al'umma fa kada sai ce akufarukum ya ummata muhammad shin kafiranku ya ku wannan al'umma ta maki alaihi salatu wassalam khairun min ulaikum sune suka fi wa'ancan almadhkurin wanda aka ambata min qaumi nuhin ila fir'aun tun daga kissan mutanen annabi nuhu har zuwa kissan mutanen fir'auna falan yu'adhabu kinan suna ganin ba za a yi musu azaba ba amlakum ya kufar ko kuma ku ya ku kafirai kuna da bara'atun wata kubuta fi zubur a cikin tattafai shine alkutubus salifa tattafai wanda suka shude kuna da wata kubuta min al'azabi daga azaba yace walisfahamu fi mawdi'ain bi ma'anan nafi tambaya da akai a wurare biyu akufarukum da kuma amlakum to wannan tambaya ce ma'ana korewa bima an nafi ai laysa al'amr kadhalik lamarin ba haka yake ba am yaquluna a'a su kafirai suna cewa nahnu jami'un ai jam'un muntasir mu wata tawaga ce al'umma ce mai iya taimakon kai da kai masu iya cin nasara ala muhammad akan manzo alaihi salatu wassalam Allah sai ce sayuhuzamul jam'u da sannu za a karye wannan jami'i wai walluna dubur kuma su juya baya yace hadha min al ikhbari bil ghaib wannan yana daga cikin bada labarin gaibu ma'ana wannan sura mun fada makkiya ce kuma tabbatan abinda wannan aya ta fada sai a Madina yace wa kad huzimu bi badarin kuma an kariya su a yakin badar wa gairihi da wani sa hatta lam yabqa mushrikun fi jaziratil arab har yanzu babu wani mushriki da ya saura a jaziran larabawa sai yace bal sa'atu mau'iduhum a'a alkiyama ita ce lokacin yi musu azaba wa sa'atu adha alkiyama ce mafi tsananin bala'i yace ai azabaha adha a'zamu baliya ce mafi girman bala'i wa amar kuma ita ce mafi daci ashaddu mararatan min azabi dunya ita ce tafi tsananin daci sama da azabar dunya a'adallahu wa ajarana to Allah sai ce innal mujrimin lallai su masu manyan laifuka fi dalalin wa su'ur suna cikin bata da kuma tsananin azaba yawma yushabuna finnar wannan da za a ja su a cikin wuta a'adallahu wa ajarana ala wujuhihim akan fuskokin su dhuqu massa saqar a ce musu kudandani shafar wutar sagara wannan ayoyi Allah subhanahu wataala da yace wasa'atu adha wa amr alkiyama ita ce mafi tsananin bala'i kuma ita ce mafi daci to sai wannan ayoyin guda biyu suke fassara mana wani abu daga cikin yadda lamarin zai kasance sai aka ce innal mujrimina fi dalalin wa su'ur asalin wahayin alqur'ani ana yin sane zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma manzo alaihi salam duk abinda Allah zai fada masa baya shakku baya tababa to amma sai aka ce innal mujrimina an kawo wannan inna litawkid ibn ashur rahimahullahu ta'ala yake cewa duk da cewa ana magana da ma'aiki alaihi salatu wassalam to amma shi sakon zai isa zuwa ga su wanda ake magana akan su ne kafiran kuma su ba su imani da ranar tashin alkiyama ba ballantana azaba da zai a wannan wuni to shi yasa ya dace a yi masu zance da irin yaren da suke ji balarabe idan ana so ya gamsu da magana tabbas to sai an kawo almuakkidat wani lokaci a kawo daya wani a kawo wani lokaci a kawo biyu wani lokaci ma a kawo uku to shi yasa sai aka ce innal mujrimina wannan aldin ana nufin istigraqiya ce ko ku ahdiya ce idan muka ce istigraqiya duk wani mai babban laifi ya shiga cikin wannan sifa ta al-ijram to idan muka ce istigraqiya ce sai ya zama kuma makhsusa da wanda suka tuba daga wannan babban laifi akwai wanda za su yi manyan laifuka ga Allah subhanahu wataala kuma Allah sai ya musu gamdakatar tun a rayuwar duniya sai su tuba daga wannan laifi su janye kuma ba za su koma ba to idan muka ce istigraqiya ce akan duk wanda suke masu manyan laifuka to sai ya zama makhsusa ce ga wanda suka tuba kullal ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf Allah yake cewa ka fada ga wanda suke kafirai kace idan suka tuba suka janye daga miyagun ayyuka yughfar lahum ma qad salaf to an gafarta musu abin da ya shude na laifukan su lokacin da Allah ya fadi laqad kafara ladina qalu inna la salifu salasa da Allah yayi bayani sai yake cewa in wato abinda afala ya tubuna illa wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim duk da wannan kafirci mafi girma sun ce Allah dayan uku ne sun ce Allah ya rikida laifin da Allah ce sama kaman ta ruguzo saboda shi duwatsu kaman su tsatsage su nike su zama gari kasa ya zama takekece to amma duk da haka Allah bai rufe musu kofar tuba ba sai ce afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna shin yanzu me yasa ba za su dinga tuba zuwa ga Allah suna neman gafarar sa ba wannan yake nuna duk girman laifi in dai mutun ya tuba a rayuwar duniya to ana sa ran Allah subhanahu wataala ya gafarta masa to idan kun muka ce wannan al wato ahdiya ce wa'ansu jimajiman kafirai ne wanda sun mutu tun a lokacin ko kuma dab suke da su mutu ana maganar mushrikan Qurayshawa na wannan lokaci da kuma wanda za su yi aiki irin nasu to Allah subhanahu wataala yake ta innal mujrimina fi dhalalin wasur kuma Allah subhanahu wataala dan ya nuna cewa ba zalunta su akai ba sai akai magana akan sifar da ta ja musu wannan abubuwan guda biyu innal mujrimina kenan manyan laifukan su su suka jawo musu tabewa saboda a nuna babban laifi matsala ne a wajen dan adam saban Allah yana kawo cikas ga rayuwar dan adam a duniya sakafin aje lahira to sai ce innal mujrimina fi dhalalin wasur wannan fi dhalalin wasur malaman tafsiri sun yi sabani me ake nufi ad-dalal takan zo da ma'anoni daban-daban daga ciki akwai al-khusran shine tabewa takan zo ma'ana diddul hidaya to nan da Allah ya ce innal mujrimina fi dhalalin wasur wasu malamai suka ce ana nufin rayuwar duniya fi dhalalin suna cikin bata sun bata daga ilimin addini domin ba sa neman sa ba sa ganin muhimmancin sa kuma ba sa zuwa inda za a same shi sun yi wannan batan Allah ya kiyaye sannan sun bata ta fuskan aikin da zai tsirar da su gobe alkiyama duk wani aikin da Allah ya ce ayi duk wani aikin da ya zama akwai dace da samun kusace zuwa ga Allah to manyan laifukan su sun nisanta su daga wannan ayyuka ba za su yi su ba to sannan wasu'ur kuma suna cikin magagi da hauka kalma ta su'ur mun wuce ta da suke cewa abasharan minna wahidan nattabi'u inna idhan lafi dhalalin wasu'ur kusan su ne ma katar a cikin alqur'ani to waccan ana nufin hauka suna ganin idan suka bi annabi salihu shi kadai su kuma manyan mutane masu fada aji to sun zamo mahaukata sun zamo tabaku to wannan wasu'ur malaman tafsiri sun yi mata fassara biyu ko dai kai irin waccan wasu'ur suna cikin hauka suna cikin rashin hankali wani malami yana cewa shi jahili yakan yi kamar hauka wannan ku bar shi yafi gaban hauka zai yi abubuwa irin wanda mahaukaci ne kadai zai yi wannan wane ne mahaukaci wanda bai san me zai amfane shi bai aikata wane ne mahaukaci wanda bai san me zai cuce shi ba kuma zai fada to kaga duk mutumin da ya nisa da ilimin addini wannan shine sifar sa ba zai je abinda zai samu kusaci zuwa ga Allah ba sai ya fada ga abinda zai nisanta shi zuwa ga Allah subhanahu wataala to wannan shine fassarar da wasu daga cikin malamai suka yi suka ce ana nufin masu laifi a rayuwar nan ta duniya to lalle fi dhalalin suna cikin bata daga bangarori da muka fada da ma makamantan su sannan suna cikin yanayi na tabuwa da kuma hauka to amma ibn athiyya a cikin tafsirin sa ya kawo athar daga ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma yake cewa fi khusranin wa junun to sai ya zamo wato abubuwa biyu duniya da lahira a lahira suna daga cikin masu hasara tababbu sannan kuma a rayuwar duniya sun kasance a hali na hauka sun zamo mahaukatan addini kusa akwai mahaukacin rayuwa akwai mahaukaci na addini mahaukaci na rayuwa shine wanda za a ga yana tafiya ko dai tsirara ko wani shiri-shiri dukan shahu gashi nan dai ba za ka ce da shi mai hankali ba wannan shine mahaukaci na rayuwa to shi kuma mahaukaci a addinance shine wanda ba zai je nemi ilimin addini ba bai ganin muhimmancin addini ba kuma zai yi addinin ba to wannan addinance shine mahaukaci. To amma Ibn Ashur yana ganin fi dalalin wasu'ur duk ana magana ne na duniya na lahira. Yace saboda yauma da ta biyo ba sai zama shine zarfu zaman ko kuma zarfu makan. Kun ga aka ce innal mujrimina fi dalalin wasu'ur yauma yushabuna. To kenan ad-dalal was-su'ur da zai faru akan su ba a duniya bane, a rayuwar lahira ne, domin wannan yauma ta nuna wannan. Kamar da Allah ce yauma tarjufur rajifa. Kun ga yauma tarjufur rajifa, ranar da wato mai girgiza za ta girgiza, wato shine tashin alkiyama da Allah zai raurawar da ƙasa. To kenan sai ya zama fi dalalin, ana nufin fi khusranin, lalle masu manyan laifuka suna cikin babbar asara. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyama ala dhalika huwa alkhusran almubin. Tababbu hasararru sune wanda suka yi asaran kayukan su da kuma iyalansu ranar tashin alqiyama. Mutum yi asarar kansa tunda bai aikata abinda zai kai shi gidan rahmar Allah ba, kenan yayi asarar kansa da kansa. Yanzu a ce Allah ya ba mutum kuɗi da ya kamata ya bi Allah, ko Allah ya ba mutum wani matsayi da ya kamata ya bi Allah ya hidimta ma addini, sai bai yi amfani da wannan kuɗin a wajen bin Allah ba, kaga yayi asarar wannan kuɗin. Ko kuma Allah subhanahu wataala ya ba shi matsayi da ya kamata ya bi addini, taimaki addini, bai yi amfani da wannan matsayin ba har ya subuce, to kun ga addinance asarar wannan matsayin da Allah subhanahu wataala ya ba shi. To saboda haka Ibn Ashur yake cewa anan fi dalalin kenan fi khusranin wasu'ur, shi kuma sai ya zamo jam'u sa'ir. Sa'ir wato shine ainihin azaba, kenan suna cikin asara da kuma azabobi, ma'ana azaba ba ɗaya ba, ba biyu ba, domin shi sa'ir sifa ce daga cikin sifofin wutar jahannama, azarallahu ajarana. To kenan Allah yana cewa masu manyan laifuka suna cikin wata asara, sannan kuma suna cikin azabobi nau'i nau'i. Yaushe ne wannan zai kasance? Yawma yushabuna finnari ala wujuhihim, ran da za a ja su a cikin wuta a kan fuskokinsu. Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yace za a ja su yanda ka san an ja mushe, za a je a jefar da shi bayan gari. To haka nan za a jawo su kuma a kan fuskokinsu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci fuska a nan, ba wai don ita kaɗai ce taskun zai faru a kanta ba, domin fuska ce mafi darajan gaɓoɓi na ɗan adam. Fuska ita ce mafi ƙima, shi yasa wani yake cewa zai wahala ga mutum ya duba madubi bai ɗan taɓa fuskarsa ba. In dai za ka duba, to sai ka ga sai ka ɗan taɓa ko idonka ko hancinka ko kunnenka ko ka gyara hulaka ko wani abu. To fuska Allah ya yi mata daraja, shi ya sanya ma a wajen mafi girman ibada banda tauhidi sallah, aka ce mutum ya kai fuskarsa ƙasa ya rusuna ma Allah, ya nuna shi ba kowa bane. To duk lokacin da aka ce fuska ta wulakanta, sauran bangarori ma sun wulakanta. Shi ya sa ma Allah ke cewa afa man yattaqi bi wajhihi su'al azabi yawmal qiyama. Nan malaman tafsiri suka ce duk wani abin zai taso wa fuska, to mutum zai sa hannu ya kare, ko takobi za a kawo sara, mutum zai sa hannu ya kare, bai so wani abu ya taɓa fuskarsa. To a ran nan ba wata gaba, ba wata ala wadda za ka kare fuska daga azaba. Allah kiyaye, sai zama fuskar ita ce za ta tunkari azabar kai tsaye. Allah ya tsare mu. To saboda haka sai ke ta yawma yushabuna finnari ala wujuhihim, wannan da za a ja su a kan fuskokinsu cikin wuta. Malamai suka ce hikima a nan da za a ja su a kan fuskokinsu, barin mutum a wuri ɗaya, duk abin da ake wa mutum na akuba, to jiki zai yi kamar ya ɗan saba da wannan abin idan aka daɗe. To amma canza wuri zuwa wuri, shi yake sabunta ɗanɗana kuɗa. shi yake sabunta zafi akan zafi, shi yake hana sabawa da abin da ake nayo da kullum. Yanzu idan ana dukan mutum a wuri daya, ana ta dukan wannan wurin, to radadin farko yafi mai biyowa. Mai biyowa kuma ba zai kai wanda zai biyo shi ba, ma'ana wurin sai zama kaman ya sani ya dusashe ba a jira radadin a wurin. To amma duk lokacin da ya zama ana sabuntawa daga wuri zuwa wuri, daga lokaci zuwa lokaci, to sai ya zama jiki bai iya saba ba, Allah ya kiyaye mu. To saboda haka shine wasu malamai suka ce za a dunga jan su a cikin wuta daga wuri zuwa wuri, ta yadda ba za su taba jin sun saba da ainihin wannan azaba ba, domin ta can ta fita nan, ta can kuma ta fita can. Allah ya shiga tsakanin mu da dukkan azabobinsa.
Amin.
Allah sai ya ce zuqu massa saqar, ku dandana shafar saqar. Saqar alamun min alami jahannam, daga cikin fitattun sunayen wutar jahannama ne. Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yace anan an hada musu at-ta'dhibun nafsi wal badani, an hada musu azaba biyu, azaba ta fatar jiki da kuma ta rai. Na sha fada mana akwai abin da kira at-ta'dhibun nafsi, a dandana wa rai azaba. Ba a daki mutum ba, ba a zage shi ba wala Allah, amma an yi masa wani abin da zai dunga jin radadi iya rayuwarsa, ya ji wani radadin da zai ce gara ma duka da wannan. Yanzu Allah ya kiyaye a ce wani mutum mai daraja yayi laifi, sai a ce to yanzu ya zo ya sa gajeren wando ya dunga zagayawa da rana, jami'an tsaro suna dinsa ba duka ba komai, amma gashi da gajeren wando kowa yana ganin shi ko dan kamfai. A zagaya da shi kasuwar gari, a zagaya da shi duk inda mutane suke, wannan wane ne? To kaga gara azani sha inda ba wanda ya gani. Wannan sunansa at-ta'dhibun nafsi, an azabtar da ransa. Zai ji gara ma in duka ne ai masa, in ma wata wahala ce ai masa inda wani bai gani ba. To sai Ibn Uthaymeen yake ta anan an hada musu biyu, zuqu massa saqar. Wannan zuqu massa saqar wato wani abu ne wanda za su ji babu dadi. Akwai maganar da za a yi maka wala Allah ba ma mai zafi bace, amma a matsayinka sai ka ga wannan maganar ba so ta ba. Yanzu za ka ce kai mai daraja, sai ka zo kai wani abu wanda bai dace ba, sai wani wanda bai kai matsayinka da siha ba, nan kai dare ku da za ku hana ka zai zafi ku bai kamata ku hana wannan. Allah gafarta malam,
to
a matsayinka na limamin masallacin juma'a ku ya kamata ku yi mana wa'azi, yanzu kuma na kai kake wannan. Kaga za ka ji wannan maganar nauyinta ya isa, wato gara a ce dan marin kai ya wuce ya fi sauki. Don kullum ka tuna abin sai ka ji gaskiya a matsayinka bai kamata kai wannan abin ba. Gashi har wanda ya kamata kai mawa'azi yanzu kai yake mawa'azi. To saboda haka Ibn Uthaymeen rahimahullah yace anan an hada musu biyun, ga at-ta'dhibun nafsi ga kuma at-ta'dhibul badani. Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu. Sai Allah subhanahu wataala ya ce
inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar.
Allah subhanahu wataala yace inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, mu dukkan wani abu da ka sani mun halitte shi da kaddara. Wa ma amuruna, kuma lamarin mu bai kasance ba illa wahidatun, face da kalma ɗaya tak, kalamhin bil basar, kai ka ce kyautawar ido. Al'adar Qur'ani da yawa idan aka ambaci kafirai da azabarsu, kuma sai a biyo da bayanin muminai da jin kan da Allah zai musu, ko kuma idan aka ambaci muminai da jin kan da Allah zai musu, kuma sai a biyo da bayanin kafirai da irin azabar da ake musu. To kun ga yanzu an ambaci mujrimai masu manyan laifuka da kuma azabar da za a yi musu. To kafin a je bayanin masu imani muminai, sai aka ratso da waɗannan ayoyi guda biyu. Saboda me? malamai suka ce wala Allah dan a nuna mana duk abin da ka gani a rayuwa da sanin Allah da kaddara Allah ba wai haka nan kasahan ya faru ba masaniya ko babu hukuntawa ba Allah subhanahu wataala ya ce inna tabbas mu Allah ya cancanci ambaci kansa da duk wata kalma ta girmamawa wanda suka zame wa addini sai suke zargin musulmi cewa to ku kuna cewa Allah daya ne kuma gashi shi da kansa ya nuna ba shi kadai bane yana cewa inna nahnu inna mu mu ne ta shikenan ba daya bane to kaga wannan sun fahimci kuskure to inda na tabbatar hatta a rayuwar duniya wanda Allah ya ba su matsayi da jagoranci suna ambaton kalma ta girmamawa kuma su din ce bai hana ba shugaba zai zo ya ce ai mu muka yi asibiti mu muka gina asibiti kaza misali gwamnatin gari ko shugaban kasa ko wani mai matsayi ce mu muka gina makaranta kaza kaga na farko ba shi ya dauki bulo din ba bai dauki kankare ba bai duk wani abu da za a ce na wahala ba amma kuma shi ya gina kuma sai ya ce mu muka yi ai mu muka hana ayi kaza mu muka ce ayi kaza kaga ba wai dan su biyu bane ba wai dan su uku bane shi dai ne to amma shi ne almu'azzibu nafsa to Allah shi ya fi cancanta da wannan shi yasa Allah subhanahu wata'ala yakan fadi irin wannan wurare da yawa yace inna mu kullu shay'in khalaqnahu biqadar duk wani abu mun halicce shi da kaddara bayan Allah kaddara rukuni ce daga cikin rukunnan imani guda shida al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi athar daga magabata irin su ibnu abbas irin su ibnu umar sun yawaita akan kausasa wato harshe ga masu inkarin kaddara daga cikin al-firaqul munharifa kungiyoyin addini wanda suka samu zamewar kafa akwai wanda za ku tsana ce musu al-qadariyya kishi su al-jabariyya su kadarawa wanda suke zamamiyar aqida ta qadariyya su ne suke da'awar Allah subhanahu wataala ba shi da ta cewa akan dan adam dan adam shi yake da iko da kansa tunda dai Allah ya riga ya halicci mutane to ya ba su kowace irin dama faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur wai tana daga cikin ayoyin da suke hujja da ita cewa ai Allah sai wanda ya ga dama yayi imani wanda kuma ya ga dama ya kafirce ashe kenan ganin damar a hannun dan adam yake in ya ga dama yayi da'a in ya ga dama yayi kangara su agun su Allah baya da iko akan dan adam kuma duk wani abu da zaka gani ya faru to hakan nan katsahan ya faru ba wai sai Allah ya kaddara kaza ba kawai abu zai faru ne haka kawai shikenan aga yana kasancewa ayoyin alqur'ani dai wasu karyata wannan Allah yana cewa wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah shine ya halicce ku kuma ya halicci abinda kuke aikatawa kuma Allah subhanahu wataala da yayi bayani akan yaqin badar yake fada wa ma'aiki alayhi salatu wassalam sai ya ce wama ramaita id ramaita walakinna Allah rama kaga sai ya ce wama ramaita id ramaita walakinna Allah rama malamai suka ce anan ar-ramyu kala biyu ne na farko ba shine na biyu ba Allah sai ya ce wa maramaita ba kai ne fa kai wannan jifa ba id ramaita yayin da kai jifar inda ba qur'ani bane sai a ce to akwai tuka da warwara yanzu sai kada ki mutun sai wani yazo ce yayin da kada ki wani fa ba kai ne kada ke shi ba kuma ya tabbata kada ki wannan kuma sai ya ce ba kai kada ke shi ba to da Allah ya ce wa maramaita ramaita ta farko shine isalur ramyi ila alhadaf ya zama wannan wato duwatsu sun isa inda aka bukata ma'aiki alayhi salam lokacin da za aka zo za a yakin badar ya kamfaci turbaya alayhi salam da hannunsa mai albarka sai ya watsa makafaran makka yace shahatul wujuh fuskoki sun munana babu wani ido na kafiri da ya rage wannan kasa ba ta shiga cikin sa ba Allahu akbar yanzu wannan aikin waye aikin Allah ne subhanahu wataala tafin kasa a ce ya shiga cikin idanuwan mutane kusan 1000 kuma daban-daban ba a wuri ɗaya ba wancan na can wayancan can amma kowa sai ta same shi kai ka san aikin Allah ne to da yace wa maramaita kenan ba kai ne ka isar da wannan kasa da ka watsa ba idramaita yayin da ka watsa ta sai ce walakinallaha rama Allah shine ya isar da ita kaga anan Allah ya tabbatar da mai kiyar Islam yayi aiki domin ya watsa kasar amma sai ya nuna ba tafirin watsawar sa ce ta kai inda ake so ta kai ba Allah shine ya wannan aiki shi da kansa kaga anan an nuna cewa aikin ma'aiki alayhi salam ya biyo aikin da Allah subhanahu wataala yayi sai da Allah ya isar sannan ainifin ta isa to ayoyi da yawa irin wannan suna nuna cewa mashi'ar Allah da kaddararsa ita ce ta rigaya akan aikin da dan adam zai yi in Allah bai kaddara abu ya yiwu ba ba wanda ya sai sa wannan abin ya yiwu ina fata mun gane to Allah sai ya ce inna kullu shay'in khalaqanahu biqadar wannan kulla maf'ulun bihi ne mansubun bi fi'lin muqaddar yufassiruhu ma ba'dahu ku al-madhkur kenan inna khalaqana kulla shay'in khalaqanahu biqadar mun halitta duk wani abin da muka halitta biqadar da qadara malamai suka ce biqadar Ibn Juzay al-Kalbi a cikin tafsirin sa at-tasheel li ulumi tanzil yace wannan biqadar yana daukar ma'ana biyu ko dai ana nufin biqadar duk wani abin da ka gani mun halitta to mu ne muka hukunta tun azal cewa zamu wannan abun da ikon mu da masaniyan mu da zartawar mu wannan abun ya tabbata ma abinda zai kasance a ban kasa sai da kaddara Allah imanin mai imani da kafircin mai kafirci ba zai kasance ba sai da kaddarawar Allah to ku kadariya kun san cewa akwai abubuwan da kuma kun tabbatar da cewa Allah shine zai yi akwai mutuwa to kenan yanzu wanda ya mutu shi ga dama ya mutu
to
Allah ne zare ransa dole to anan sai yake nuna ibnu juzay yake cewa nan ana nufin komai ka gani Allah ne ya kaddara shi ba abin da ya isa ya kasance idan Allah bai so wannan abin ya kasance ba sai dai ayyukan Allah guda biyu ne akwai kyawawa wanda za su kasance a wajen mutane akwai kuma abin da zai iya kasance mummuna an gane ko to shi mummuna ba a danganta shi zuwa ga Allah aikin Allah ne amma ba za a danganta shi zuwa ga Allah ba al'amru kulluhu bi yadayka ko fi yadayka wa sharru laysa ilayka ba a danganta sharri zuwa ga Allah subhanahu wataala ash-sharru yakunu fi makhluqatillah wa la yakunu fi khalqillah a cikin aikin Allah babu sharri sai dai cikin abubuwan da Allah ya halitta kun gane abin da ake nufi shi abin da zaka gani mummuna to in kai mummuna ne a wajenka alheri ne a wajen wani mutanabbi a cikin baitin sa yana cewa menene masabin nan masaibu qaumin inda qaumin menene wato wani baitin sa yake cewa abin nan wato musiba a wajen wayansu mutane damuwar wasu mutane to farin ciki ne a wajen wasu duk lokacin da kai za ga wani abu mummuna to sai ya zamo wato ainihin abin nan fa'ida yawa yake ta masaibu qaumin inda qaumin fawaidu musiba a wajen wasu to fa'ida ce a wajen wasu kuna gane karatu Allah ya kiyaye yanzu da damana sai bangon mutun ya fadi katangarsa ta fadi ko a yanzu ma kawai sai katangarsa ta fadi yanzu faduwar katangar nan alheri ne a wajensa ko sharri sharri ne to farin ciki ne gun magini ko ba farin ciki ba farin ciki ne gun magini da ba a ce abin da ya fadi ya faka shi a wajensa kai baka da lafiya rangaranga a dauke ka zuwa asibiti kuma asibitin ta kudi ko dan uwanka ba shi da lafiya dauke shi rangaranga a kai shi ko mutun yayi kare Allah ya kiyaye ko dan uwansa a je akai gun madori karayyan nan alheri ce ko sharri a wajenka sharri ce a wajen madori fa alheri ce to kenan shi Allah subhanahu wataala a cikin aikin sa babu sharri amma a cikin abubuwan da ya halitta nan ne za a iya samu ainihin sharri kaga dai asharrus sharririn shine shedan amma kuma shedan alheri ne a wajen wasu domin yanzu shedan shine yake wa mutane ingiza mai kan turuwa in ba dan shedan ba duk kowa mutumin kirki ne a duk duniyar nan to yanzu inda babu shedan kowa ya zama mutumin kirki ina malami za su samu ladan wa'azi da fadakarwa ba za su samu ladan wa'azi da fadakarwa ba to kowa ya bi me za ka yi kai ba sai ka je ka zo da kan buzu kai ta istighfari kowa ya bi to amma sai ya zama wancan ya fandare wancan ya kauce wancan ya zare kaga malamai ba su ga zama ba dole a tashi a taro can a jawo can a tallabo can to kaga sun samu aikin lada kenan su shedan a wannan gabar Allah ya datar da mu Allah ya bada gaba to saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce inna kulla shay'in khalaqahu bi qadar sannan ibnu jazai yake cewa ma'ana biyu ta bi qadar kuma Allah ya halicci komai a bisa zubin da ya dace da shi a bisa dirin da ya dace da shi subbih isma rabbikal a'la alladhi sawwa walladhi qaddara kulli shay Allah shine ya gurgurje halitta komai duk wata dabba da Allah ya yi zaka ga halittar nan da Allah ya mata ta dace daidai da ita duk wani abu da ka gani ko kwaro ko dan adam halitta ta zama daidai da Allah ya yi shi kalli tsuntsaye da Allah ya yi yanzu zaka ga cewa galibi tsuntsu idan dogo ne mai doguwar kafa sai Allah ya masa dogon wuya saboda idan Allah ya yi tsuntsu misali mai doguwar kafa sai aka masa gajeren wuya zai sha wahala wajen cin abinci da shan ruwa amma gurgurdan tsawon kafa gurgurdan tsawon wuyan ya mika kansa ya sha ruwa ya tashi to sannan da za a ce ya zamo ainihin kafafuwan suka zama gajeru sosai wuyan ya yi tsawo to in dai abincinsa ba wanda zai zamo ya dace da irin wannan ba nan ma zai sha wahala kuma Allah sai ya kafafuwan kafin a je cinya busassu saboda me saboda kafar ta jure mu kowane irin kalubale yanzu zaka ga cewa kafar tsuntsu a bushe take ya shiga cikin tabo ya taka wurin zafi ya taka dutse lafiya kalau kalli yanzu irin tsuntsayen da macizai ne abincinsu sai kaga cewa da kafa za su kai wa macijin bara da zai ciji wannan kafar to ba zai tafi ne macizarsa saboda abushe take hakori macizai ba zai iya huda kafar ba ballanta da dafi ya shiga tsuntsun ya zama ainihin ya mutu ko ya samu wata matsala a rayuwa ma'ana duk abinda Allah ya yi yayi shi a bisa diri na tsarin da ya dace da shi Allah ce wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira Allah shine ya rishi dukkan komai kuma ya gurgurje shi ya tsare shi tsarin da ya dace da yadda ya kamata ya kasance mun sha fada tunda Allah ya fara halitta saboda zurfin ilimin sa baka taba ganin sabon sunfarin halitta Allah ba a ce ga wasu yan adam new model a tunda Allah ya fara yan adam haka suke in ma kaga wani da wata halitta wanda kida zaka tausayawa kai ake wa'azi ni ake wa'azi cewa da Allah ya so kai ma haka zai yi ka kuma zai iya to amma sai ya ji kanka sai ka haka ba wai dan kayan aikin sun kare shi sai aka yi shi haka ba a'a dan ya zamo izina da darasi akan duk wanda suke ganin sa wani Allah ya rasa masa idanuwa wani ya rasa hannaye wani kafafuwa wani kaza ba wai dan Allah bashi da abun ba sai ne dan rayuwarsa ta zamo izina shi yasa ma'aiki alayhi salam yake ta idan kaga wani wanda Allah ya jarraba da wani abu mara kyau kace alhamdulillahi alladhi afani mimma btalaka bi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila nagode ma Allah da ya bani lafiya ya tsamar da ni daga abin da ya jarrabe ka da shi shi ma dan adam ne bawon Allah ne yana son kayan sa an gane ko to sai malaman tafsiri suka ce anan an yi bayanin yan wuta da kuma ainihin abin da ya kai su wuta shine babban laifi sannan za a yi bayanin yan aljanna to sai aka shigo da wannan aya dan a nuna cewa yan wuta da yan aljanna da Allah ya halitta kuma ya tanada ma kowa mazauni to Allah da kaddararsa ya kaddara wannan ya inganta a hadisi Allah da ya halicci yan adam gabaki daya ya dabi wayansu ya watsa su a wani bangare yace wayannan yan aljanna ne ba tare da nadamu ba Allah ka saka mu a cikin su Allah ya kwashi wasu ya kwatsa wani bangare yace wannan yan wuta ne ba dan nadamu ba Allah ya kiyaye mu to amma wani zai ce ya akai haka sai mu ce eh saboda Allah shine yafi sanin me ya halitta ala ya alamu man khalaq huwa al-latiful khabir Allah sai ce falamma zagu azaga Allah qulubahu yayin da mutane suka baude madokokin Allah an fada masa sun ji sun gani kuma suka yi kobiris to Allah subhanahu wataala sai ya karkatar da zukatansu tunda karkata suka zaba asali da Allah ya halicci dan adam kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi duk dan da mace ta haifa a duniya a bisa tsarin addini ake haihuwarsa ma'ana yadda ka san mazubi lafiyayye wanda ba a sa wanda ci a ciki ba kai dan adam mazubi zuciyarka mazubi ce kwakwalwarka mazubi ne in Allah ya magam da katar a haife ka a gidan mutanen kirki masu addinin Allah sai ka zama mutumin kirki mai kyakkyawar tarbiyya mai bin addinin Allah sau da kafa idan aka rishin sa mutum ya fada hannun hagun to haka zai tashi ainihin a gurbace to amma kuma Allah ya bashi hankali Allah ya bashi tunani duk dan adam in dai ba wanda aka zare masa hankali ba ya san me zai amfane shi ya san me zai cuce shi haka ne ko ba haka bane yanzu akwai wani kafiri saboda tsananin kafirci a ce kafircinsa ya kai wato in ya ga mota sai ya zo ya tsaya kan kwalta ya ce bari ya gani ya za a yi ba zai wannan ba kila ma shi ya fi saurin guje ma duk wata musiba akwai wani kafirci saboda tsananin wani kafiri saboda kafircinsa a ce bai iya lissafin kuɗi ba in ya tashi zai baka 5,000 sai ya baka 500 akwai wannan kafirin ko 1,000 ba zai kara maka ba in ma ta hausa ya kwace kayansa to shi Allah ya bashi hankali akwai kafirin da zaka ji saboda kafirci in ya tashi bai san ruwan zafi bai san ruwan sanyi ba ruwa yana tafasa sai zo ya kurba ba zai yi wannan ba saboda me Allah ya bashi hankali zai gina gida ya shiga saboda kafircin sa ba zai tafi tsirara ba karshe ma yafi ka iya ado karshe ma yafi ka sayan yadi mai tsada ma'ana Allah ya bashi hankali to tunda Allah bashi wannan tamyizin to lalle bashi da uzurin da zai kafirce ba Allah subhanahu wataala shi yasa wanda bashi da hankali babu alƙalami a kansa wannan ni'ima ce ta Allah mahaukaci da yaro wanda yake bai balaga ba da mai bacci babu alƙalami a kansu saboda ba sa da ihsasi ba sa da wa'ayi ina fata mun gane kuma kun ga ai shi yasa Allah ya bamu labari a cikin suratul an'am yake bamu labari cewa kafirai lokacin da za su dunga cewa ya laitana nuraddu wala nukadhibu bi ayati rabbina ku wala nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin ku wa nakunu Allah sai ce bal badala hum ma kanu yukhfuna min qabl wa law ruddu la'adu limanhu an wa innahum lakadhibun duk wanda ya kafirce mu Allah yake bin dokokin Allah to wallahi koda Allah zai kai shi masa azaba a dawo da shi duniya kafircin zai koma kuma wannan da nassin alqur'ani wa law ruddu la'adu limanhu an da Allah zai mayar da su duniya to gidan je za su koma to saboda haka ashe kenan kowa a bisa kaddara yake tafiya shi yasa sayyidina umar Allah ya kara masa yadda lokacin da wani yayi sata aka kamo shi sayyidina umar yace aje a yanke masa hannu sai yace wallahi sarkin mu'mine kaddara ce ta sa ne satan nan ban yi niyya ba sai yace kware daga sai mu ma kuma da kaddara za mu yanke ma hannu saboda haka kaddara ta yi aiki akan kaddara ba shikenan ba to saboda haka Allah subhanahu wata'ala sai yake cewa wato inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar duk abinda muka halitta mun halicce shi ne ainihin a bisa kaddara kuma a bisa kyakkyawan tsari da aka gurguje wama amruna illa wahidatun kalamhin bil basar kuma lamarin mu na samar da wani abu bai kasance ba face kalma daya kalamhin bil basar kaman kyaftawar ido Allah subhanahu wataala da yake bayanin alkiyama yace in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'ul ladaina muhdarun ka duba mutanen garin nan duba mutanen jihar nan duba na kasan nan duba na yankin Afrika Asia duniya gaba daya amma tashin mu daga alkiyama mu tashi daga kaburbura Allah ce in kanat illa sayhatan wahida tsawa ce guda ɗaya tak fa idahum sai kaga mutane jami'un gabaki dayan su ladaina muhdarun an tara su a wajen mu to Allah kita inna ma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun lamarin Allah subhanahu wataala in ya kasance zai yi wani abu kawai zai ce kun fayakun abu sai don ga cewa shi sai ce wa ma amruna lamarin mu bai kasance ba nan me ake nufi da amruna to annabi lokaci amruna wasu suka ce duk wani lamari da Allah zai yi duk aikin da Allah zai yi aikin Allah ba irin aiki na bane ko irin aikin ka aiki na ko irin aikin ka sai an samu mahadai kana so zaka yi gini sai an samu ruwa sai an samu yashi sai an samu siminti sai an samu dutse kila ma a samu rodi a samu birki la a samu leburori a samu sannan a hada sannan ai abin da ake so to aikin Allah ba haka yake ba duk aikin da Allah ya nufin zai yi to kawai kun fayakun inna mathala isa inda Allah ka mathali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun aikin Allah ba irin nawa bane ba irin naka bane a dunkula a cakuda a debo a hada mu ne masu irin wannan to wasu suka ce duk wani aiki a rayuwa haka nan azurtawa da talautawa daukakawa kaskantawa duk wannan haka al'amarin yake wani yake tambaye sayyidina Ali Allah an ce zai yi hisabi ranan alkiyama kamar kyaftawar ido to ya Allah zai wannan aikin yace to ya Allah yake azurtawa da talautawa daukakawa kaskantawa rayawa kashewa ya Allah yake yinsu lokaci daya duk wanda zai zo a rayuwa an riga an gama sai dai tabi kai ma za ka gaskata haka rayuwar tun kafin ka zo Allah ya shirya ma sai dai kai tabi Allah ka samu dashi
amin
wasu suka ce a'a amruna ana nufin tashin alkiyama wama amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab inna allaha ala kulli shay'in qadir wasu suka ce abinda ake nufi da lamari shine tashin alkiyama lamarin tashin alkiyama bai kasance ba kai ka ce kaman kyaftawar ido ne ko abinda bai maka kyaftawar ido ba Allahu akbar shi yasa aikin Allah sai dai ka sallama kawai yanzu kai a ce ga wani bulo an fasa shi kai kai shi ba aka fasa shi aka zai to i sauri ka gyara shi lokaci nawa zaka dauka kafin wannan bulan ya dawo yadda yake lokaci mai tsawo to amma Allah aikin sa kawai fi kalimati kun bil munasaba to sai dai mu kanta abin da yake cikin tafsiri amma dai ayar ban mu je karshen ta ba gaskiya an dai riga an nuna mun lokaci ne dole zamu tsaya anan sai in Allah ya kai mu dawo akan wannan aya abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai ne
amin
kamar yadda mun gabatar da addu'o'i ga bayin Allah masu daukan nauyin karatutuka da ake sakawa akwai ɗaya daga cikin manyan mutane Dr. Nasir Sabo Idris Galadiman Baura wanda yake na Dutse Maret shi ke daukan nauyin karatun wanda ake sakawa a NTA ta Dutse muna masa addu'a Allah ya masa kyawun sakamako Allah ya kara masa budin alkhairi sannan akwai ɗaya daga cikin manyan mutane Sanata Mustafa Habib Zannan Dutse shi ma ya dauki wani lokacin a NTA da yake sakawa ainihin na minti 30 to kuma sannan dama mai gaya mai aiki mai girma gwamna shi ya dauki wanda ake sakawa a Abin Freedom Radio dama kuma kun sani shine mai masaukin baki duka hidimar da ake yi da mu da ma sauran masu zuwa ƴan uwa irin su Dr. Rabi'u irin su Dr. Ilyas da duka abin tafiya mai girma gwamna shine mai masaukin baki to muna yi musu addu'a Allah ya musu albarka Allah ya musu albarka Allah ya fi mu yaba abubuwan da suke yi wannan sakonni da ake isarwa to Allah ya cika musu dukkan ladaddakin da wanda ake amfana abin sha'awa kamar yanda nake ta maimaitawa masu yada wannan ni ina kamar masu fi mu aiki saboda in ba a yada ba ya tsaya iya masallaci akwai ɗaya daga cikin ƴan uwa da safiyar nan yana Abuja yake ce mun karatun mu na jiya kai ka ce Abuja muke yi shi ma ya samar da groups da yawa ba ɗaya ba biyu ba wanda mutane da yawa suna bibiyan abin da ake to wannan duka albarkacin yadawa ne da ake yi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu masu faɗa da kuma masu saurare Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana 'ala dinik اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم كلنا اونا ونسيرا اللهم كلنا اونا ونسيرا اللهم كلنا اونا ونسيرا اللهم ردنا اليك ردا جميلا اللهم ردنا اليك ردا جميلا اللهم توفنا مسلمين ولقنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم توفنا مسلمين ولقنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم خذ بنواسينا لما تحب وترضى اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اهد اولادنا اللهم اصلحهم يا رب العالمين اللهم سددهم يا رب العالمين اللهم خذ بنواسيهم يا رب العالمين اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا اللهم كل عون ونصير يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واعف مبتلانا اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم كلنا عون ونصير يا رب العالمين اللهم خذ بنواسينا لما تحب وترضى اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم احفظنا من كل مكروه اللهم احفظنا من كل مكروه اللهم احفظنا من كل مكروه بكل قدرتك يا رب العالمين اللهم كلنا عونا ونصيرا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اكفنا شر اعدائنا اللهم رد عنا شر اعدائنا اللهم اكفنا شر اعدائنا اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اخذلهم يا رب العالمين اللهم اخذلهم يا رب العالمين اللهم اخذلهم يا رب العالمين اللهم كلنا عليهم اللهم كلنا عليهم اللهم كلنا عليهم اللهم كلنا عليهم يا رب العالمين اللهم لا تشمت بنا الاعداء ولا تجعلنا من القوم الظالمين اللهم لا تشمت بنا الاعداء ولا تجعلنا من القوم الظالمين اللهم لا تشمت بنا الاعداء ولا تجعلنا من القوم الظالمين برحمتك يا ارحم الراحمين منا لالي مرابا غابي كلمه بقدر فانيني وما اس اس جي muna masa lalai maraba muna masa addu'a Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa lafiya Allah ya masa jagora duka sauran shugabannin mu Allah ya masa jagora kuma Allah ya saka ayyukan su a cikin mizanin hasanat kura kura ga baki da Allah shi yafi mana Allah ka zo na daga samu lafiya Allah ka yaye mana damuwar da muke ciki wannan hali da ake ciki na fargaban yan ta'adda Allah ka yaye mana har bayin ka suke hannun su Allah ka fito da su Allah ka fito da su Allah ka tsiratar da su mu kuma Allah ka kiyaye mu fadawa hannun su Allah ka kiyaye mu daga sharrin su Allah ka kiyaye mu daga sharrin su Allah ka shiryar da masu shiryawa a cikin su wanda ba za su gane ba Allah ka dauki matakin da ya dace akan irin su Allah ka nesanta irin su daga dukkan bayinka na kwarai Allah ka tsayarta da mu daga sharrin su Allah ka zaunar daga samu lafiya Allah ka zaunar daga samu lafiya Allah ka ni'imta mu da nagartaccen shugabanci a wannan kasa tamu Allah ka ni'imta mu da nagartaccen shugabanci a wannan kasa tamu Allah ka azurta mu da shugabanci na gaskiya na adalci na rikon amana na tausayi da sanin ya kamata Allah ka riko da hannayen shugabannin mu inda suka yi daidai Allah ka ba su ikon dorawa inda suka yi ba daidai ba Allah ka ba su ikon gyarawa Allah ka ba su mashawarta na kwarai yan uwan mu Falastinawa Allah ka yaye musu halin tashin hankali da suke ciki Allah ka ciyar da su daga yunwa ka amintar da su daga tsoro Allah ka dora su akan magautan su Allah ka ba marasa lafiya su lafiya wanda suka rasu Allah karbe su a matsayin shahidi dai rayuwar su Allah ka zama gatan su Allah ka zama gatan su Allah ka zama gatan su Allah ka dauki matakin da ya dace akan wanda suke zaluntar su Allah ka dauki matakin da ya dace akan wanda suke cutar da su Allah ka taimaki musulunci da musulmi a duk inda suke Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka sa wannan wata da ka shigo da mu mai albarka Allah ka sa mu karshen sa a cikin koshin koshin lafiya da kuma biyayya gare ka Allah ka karfafi zukatan mu gaban mu a bisa yi maka biyayya a wannan wata mai albarka daidai da zamu yi Allah ka karba mana ka cika mana lada kurakurai da zamu yi Allah ka yafe mana ka yafe mana ka yafe mana Allah ka sa mana daga cikin wanda kake jin kansu ka yanta su daga wuta gafarta musu Allah ka ni'imta mu da bin ka sau da kafa a kowane hali a kowane lokaci Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana bata bata ne ka ba mu ikon nisanta sa marasa lafiya musulmi na gida gidaje da asibitoci Allah ka ba su lafiya Allah ka sa jiya ta zama kafara a gare su wanda kuma ka ba su lafiya Allah ka ni'imta mu da da'a da lafiyar da ka ba mu bayinka da suke da haƙoƙi da suka makale Allah ka ba su haƙoƙin su ka da musu da haƙoƙin su wanda suka cancanci ci gaba ba su samu Allah ka ciyar da su a gaba wanda suka samu ci gaban ba su samu haƙoƙin su ba Allah ka ba su haƙoƙin su Allah ka hore wa musulmi marasa abin yi wanda suke da abin yi Allah ka rika ka sanya musu albarka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.